نستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن انتهج نهجه إلى يوم الدين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Koriya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki wadda cikin ni'amarsa da ganin damansa yake banta rayukanmu har zuwa ga wannan lokaci a wannan rana ta 21 ga watan Ramadan wata mai alfarma ta shekara ta 1444 bayan hijiran manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina. Kira da amincin Allah su gara tabbata a gare shi da iyalansa da sahabbai da muminai waɗanda suka bi ta barkinsa har zuwa ranar tashin alkiyama. Allah tabaraka wa ta'ala ya sa mu kasance daga cikinsu. Bayan haka bi'idnillahi ta'ala za mu ci gaba da tafsirin ayoyin alkur'ani mai girma cikin surat Yunus aya ta 98.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يوسف لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكرم الناس حتى يكونوا مؤمنين. وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم؟ قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين. ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين. أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين.
الله تبارك وتعالى يقول فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. الله تبارك وتعالى يقول ميسا babu alƙarya daga cikin alƙaryu da suka yi imani ga baki ɗayansu kuma imaninsu ya amfane su illa qauma yunus face mutanen nabiyullahi yunus alayhi salatu wassalam. Maluma suka ce mutanen da aka tura wa annabawa da manzanni mafi yawa daga cikinsu sun karyata manzanninsu sun yi izjili da abin da aka aiko manzanni da shi kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya sanar da mu cikin ayoyi masu yawa daga ciki fadin Allah tabaraka wa ta'ala ya hasratan 'alal 'ibad ma ya'tihim min rasulin illa kanu bihi yastahzi'un wani annabi ba zai zo gare su ba wani manzo ba zai zo gare su ba face sun mayar da wannan manzon abin izini. Allah yake kadalika ma atal ladina min qablihim min rasulin illa qalu sahirun aw majnun hakan nan bai ce a gare su ba waɗanda suke gabanin waɗannan mushrikai wani manzo bai taba zuwa a gare su ba alƙaryu daban-daban face sun ce sahirun aw majnun abinda aka aiko da manzon nan da shi na ayoyi da Allah yake baiwa manzanni a matsayin mu'jiza domin a gaskata su sai ce da Allah wannan sihiri ne da Allah in ma su je su masihirci ko kuma su je mai mahaukaci. Allah yake wa kadalika amma arsalna min qablika fi qaryatin min nadirin illa qala mutrafuha inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna atharihim wa inna ala atharihim muqtadi. Allah yake wa ma'ikin sa sallallahu alaihi wa sallam yake ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadir ba mutaba aikawa gabaninka zuwa ga wata alqarya wani mai gargadi yaje gare su ba face mutrafuha ma'abuta jin daɗi shuwagabanni na cikin wannan alƙaryoyin face cewa suke yi inna wajadina aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muqtadi mu ba abinda lallai muka ci iyayenmu suke yi hanyar nan mu ma muke koyi da shi da haka abin da ka zo da shi ɗin nan ma babu zancen wai za mu karɓa ko kuma mai imani. Hakan nan ya zo cikin hadisin Bukhari manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce uridu alayya al-anbiya an bujuro min da annabawa an nuna min fa ja'ala an-nabiyyu yamurru wa ma'ahu al-fi'am min an-nas sai kaga sai naga akwai annabin da ke wucewa wanda ƴan tsiraru ne cikin mutanen da aka aiko shi zu zuwa gare su ɗan tsirare ne suka yi imani wan nabiyyu ma'ahu ar-rajul yace akwai annabin da mutum ɗaya ne ya yi imani da shi mutum ɗaya annabin da yake da mu'jiza ba amma a garin kafkaf babu wanda ya yadda da abin sakon da ya kawo facewa mutum ɗaya wan nabiyyu ma'ahu rajulan akwai annabin da yake tare da mutanen da suka yi imani da shi mutane biyu ne kawai yace wan nabiyyu laysa ma'ahu ahad yace daga cikin su akwai annabin da zai taho babu tare da shi kowa ma'ana babu wanda ya yi imani da shi a cikin wannan hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam thumma zakara kathrat atba'i Musa ya ambato yawan mutanen da suka yi imani da annabi Musa mabiyan annabi Musa alaihi salatu wassalam thumma zakara kathrat ummati sa'annan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ambato yawan al'ummata salawatullahi wa salamuhu alaihi abun nufi anan shine cewa annahu lam tujad qaryatun amanat bi kamaliha bi nabiyihim mimman salafa min alqura ibn kathir yace abinda ake nufi da wannan ayan da Allah yake cewa falawla kanat qaryatun amanat fanafa'aha imanuha illa qaum yunus cewa cikin al'ummomin da suka gabata ba taba samu ba wata alqarya da aka an aiko wa manzo wadda mutanen alqaryan nan gabaki dayan su suka yi imani daga cikin alqaryoyin da suka gabata face mutanen nabiyullahi Yunus wa hum ahlul Nainawa wani gari ne da ake cewa Nainawa wa ma kana imanuhum illa khawfan min wusul al'azab alladhi andarahum bihi rasuluhum suma dan imanin su bai kasance ba face domin tsoron azabar da aka yi masa gargadi game da shi ta hanyar annabin su Yunus alayhi salatu wassalam ba'da ma ayanu asbabahu bayan sun ga sabuban azabar da annabi Yunus ya masa gargadi game da shi wa kharaja rasuluhum min bayni adhhurihim kuma annabin su ya fice daga tsakanin su fa indaha ja'u ila Allah wastaghathu bihi wa tadarra'u ladayhi a lokacin suka fahimci cewa wannan gargadin nan da gaskiya ake suka koma zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala suka nemi taimakon Allah suka yi kankan ga Allah tabaraka wa ta'ala suka tuba wastakanu suka kaskantar da kawunan su ga Allah tabaraka wa ta'ala wa ahdaru atfalahum wa dawabahum wa mawashihim suka fito da su da kwansu da kwarkwatansu da dabbobinsu na hawa da kuma dabbobin ni'ima duk abin da suka mallaka ga baki daya suka fito da ƴaƴa ƙananan yara da dabbobi wa sa'alu Allah ta'ala an yarfa'a 'annahum al'azab alladhi anzara bihi nabiyyahu sai suka roki Allah tabaraka wa ta'ala ya dage masa azabar da annabin su ya gargade su game da shi fa indaha rahimahum Allah a wannan yanayin ne Allah tabaraka wa ta'ala ya rahamce su wa kashafa 'annahum al'azab kuma ya koranye azaba daga gare su yasa Allah tabaraka wa ta'ala yake illa qauma yunus lamma amanu kashafna anhum azab al khizi fi al hayat ad dunya lokacin da suka yi imani mun yayi azaba mai kaskanci daga gare su a cikin rayuwar duniya wa matta'nahum ila hin kuma muka jiyar da su dadi zuwa wani lokaci maluma suka ce Allah tabaraka wata'ala ya cede mutanen Nabiyullahi Yunus da wannan falalan. Idan ba ku manta ba, lokacin da muka yi bayanin Fir'auna da irin imaninsa, muka bayyana cewa sunnan Allah akan bayinsa shine cewa mutanen da Allah ya yi wa jinkiri suka ke yin tuba, suka ke yin imani, sai da suka shaida azaba tukunan suke da imani. Muka ce sunnan Allah shine cewa yana sanya imaninsu ba zai menene ba, ba zai amfane su ba. Illa qauma Yunus. Sai dai mutanen Annabi Yunus su Allah ya kebe su. Su Allah ya kebe su. Domin Nabiyullahi Yunus alayhi salatu wassalam aka ce ya fita daga al'ummarsa yana mai fushi da su. Ya kira su zuwa ga Allah tabaraka wata'ala, suka ce yin imani, sai ya fusata, sai ya fice daga garin. Kuma kafin ya tafi ya ce za ku ga azabar Allah tsakanin nan da kwana uku. Sai suka tsorata. Maluma suka ce akwai hikima cikin Allah bai mu'amalci mutanen Nabiyullahi Yunus irin mu'amalar da ya yi wa mutanen da suka gabace su ba, waɗanda suka ji imani sai da suka fara ganin wani abu na gari. Kayan aka ce Allah zai saukar da azaba, Allah zai saukar da azaba. Mutum zai iya cewa ya to, ai wannan labarin 50-50 probability ne. Mara imani ko zai iya cewa 50-50 probability ne, Allah zai iya saukarwa, kuma Allah zai iya yi wa Allah ba zai saukar ba. Sa'annan ma ai shi bai ma taɓa shaida inda Allah ya saukar wa yanzu mutane azaba ba. To kaga mutumin da ke da irin wannan imanin, sai lokacin da ya ga azaban sai ce ya yi imani, Allah ya ce ka yi latti. Amma waɗannan Allah sai ya masu mu'amala daban da abin da shi ne sunnansa na dindindin akan bayinsa. Aka ce menene hikima? Aka ce Allah tabaraka wataala, tunda Allah baya yin komai, duk wani abin da Allah ya yi wannan abin akwai adalci a ciki. Sa'annan Allah baya yin komai face akwai hikima a ciki. Fuskar adalcin nan zai iya bayyanuwa zuwa gare mu, kuma zai iya koyuwa a gare mu. Amma mumini bai shakkan cewa duk wani hukuncin da Allah ya yi, wannan hukunci sunan shi menene? Adalci. Sa'annan duk wani abin da Allah ya hukunta, wannan abin akwai menene a cikinsa? Akwai hikima. Hikiman nan idan Allah ya ga dama ya bayyana mana hikima, idan ya ga dama daga cikin abubuwan da yake jarraba bayinsa da shi shine ya yayi wani abu, sa'annan hikimar da ya sa yayi wannan abin ya saka shi. Sanadiyar saka yayi wannan hikimar yake sa wani suke fata, wani zai fata sanadiyar an saka yi hikiman da ya sa aka yi abu. Kaga misalin wa'insu abubuwa da suka faru tsakanin Nabiyullahi Musa da Khidir, sun shiga jirgi, jirgin ruwa. Khidir da ya fara buɗe rami a cikin jirgin ruwa, ya ce kana son ka nutsar da mutanen da ke cikin jirgin ne? Shi Annabi Musa bai da masaniya game da hikimar da ya sa aka yi ake yin wannan. ce ba mun yarjejeniya da kai akan cewa duk abin da ka gani ba za ka tambaya ba. Shi kuma Annabi Musa bai yadda ba, ya za ka dinga yin abubuwa a bai-bai kuma ka ce ba zan mai ne ba, ba zan tambaya ba. Akwai hikimar da yasa aka ce Khidir ya yi wannan, domin akwai wani sarki wanda shi yana kwatan jiragen mutane. Ana son idan ya zo ya duba wannan jirgin zai cika akwai huji a ciki, ba ban san wannan. Allah tabaraka wa ta'ala sai a aibi jinjiri kafin ranar nadawa jinjirin suna, sai ɗauki kayansa. Kuma a gidan akwai tsoho wanda zai iya yin komai da kansa, ba abin da zai iya da kansa. In zai shiga bayan gida sai an taya shi, abinci sai an ciyar da shi, wanka sai an yi mai, komai za a yi mai. Yana zaune a gidan, yana da shekara 90 da wani abu ko kuma shekara 100 da wani abu, ya daina gane ƴaƴa da jikoki, baya gane su. Akwai waɗanda su baya kai ga idan ɗaya daga cikin ƴaƴansu suka riga su rasuwa, sai dai a ce mai wani ya yi tafiya, sai ce wani bai dawo ba ne har yanzu, shi ne bai dawo ba kuma ya yadda ya yi tafiyan haka yi. A gidan Allah zai ɗauki ran matashi, musulmi bai cewa waye, musulmi sai ce inna lillahi inna ilaihi. Wannan matashin da aka ɗauki ransa da wannan tsohon da ya riga ya gama tsufa da aka bari, duk mallakan wane ne? Mallakan Allah ne. Kuma shi ke sarrafa abin mallakarsa yadda ya ga dama. Shi ya kasance duk lokacin da ka fahimci cewa ni ba bawan Allah ne, Allah shi ya halicce ni, yana iya yin yadda ya ga dama da ni, sai ka samu waraka abubuwan da kake gudanarwa a rayuwarka gaba daya. Wani abin zaka sha wahala, kana dab da kamawa, Allah zai kawar da abu. Sai kaga effort ɗinka na kusan watanni 6 shekara daya yanzu nan sun zama miraji, sun baje. Sai ka yi ya, sai ka ce qadarullah wa ma sha'a fa'al. Abinda Allah ya kaddara kenan, kuma Allah abinda ya ga dama yake aikatawa. Kace a zuwa ne, a aika zane, sai ka kare wa kanka damuwa akan me, akan damuwa. Amma lokacin da ka mayar da al'amarin zuwa ga Allah, ke wannan Allah ke yi, Allah ne yayi yadda ya ga dama. Kaga a wannan halin sai ka menene, sai ka huta, hankalinka sai ya kwanta. Maluma suka ce zai iya yiwa wa'incan al'ummomin da suka shaida azaba, suka ce mun yi imani. Allah ya ce imanin ba zai amfane su ba, aka halakar da su, kuma ranar tashin alkiyama za a tashe su dawwama a cikin wuta. Akwai yiwuwar cewa Allah ya san wa'innan mutanen da suka yi imani domin sun ga azaba, idan aka kawar da azaban me za su yi? Za su koma zuwa ga kafirci. Amma waɗannan mutanen Yunus, Allah ya san gaskiyar imaninsu cikin zuciyarsu, kuma ya san za su tabbatu akan imani har su koma zuwa ga Allah. Allah tabaraka wata'ala sai ya cebe su daga mu'amalar da yake wa waɗancan da suka gabace su. Allah tabaraka wata'ala ya ce wa Zannun idh dhahaba mughadiban fa dhanna an lan naqdira alayhi فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. الله يقول فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. ما أبوتي النون ما سكتي النون سكتي واتشيني هوت وبنكي بي ألوكتن ديتا بمغادبا. Yana mai fushi ya fusata da mutanansa domin sun ci imani sun ci bin Allah. Lokacin da aka aiko shi zuwa ga mutanen Nainawa, suka zaɓi kafirci akan shari'a, sai ya fita yana fushi da su, kuma ya masa alkawarin azaba bayan kwana uku. Bayan sun fahimci cewa wannan alkawarin da annabin Allah ya yi fa zai tabbata, kuma suka fahimci cewa annabi baya ƙarya, sai suka fita kamar yadda bayani ya gabata, ɗazu da su da dabbobinsu suka je suka roƙi Allah, Allah tabaraka wa ta'ala sai ya yaye. Shi kuma Nabiyullahi Yunus a lokacin da mutanensa suka fito suka je suka yi wannan, shi kuma ya je ya hau jirgin ruwa. Da ya hau jirgin ruwa, sai igiyar ruwa ya kada, jirgin ya yi tayin rawa kamar zai zubar da mutanen ciki. Mutanen cikin jirgin sai suka yi shawara, suka ce tunda muna cikin wannan yanayi na guguwan ruwa, kuma ga jirgi na neman ya kife, ya kifar da mu, muna ganin mu rage yawan mutanen da suke cikin gida, suke cikin jirgin, domin a ɗan samu daidaituwa. A wannan halin suna son su salwantar da rayukan wasu, wayansu mutane daga cikin jirgin, domin wasu mafi yawansu su ne su kuta, kuma dukkansu sun yarda, dukkansu sun yarda cewa da mu hallaka gabaki ɗayan, kuma wa'insun mu su yi sacrificing mafi yawa su menene su kuda. Tunda ba 'yan Najeriya bane ba, shi ɗan Najeriya zai gwammace in ma a kuda gaba ɗaya ko kuma a menene a hallaka gaba ɗaya. To yanzu a yi wannan yanayin ya za a yi? Wane ne zai hwada ruwa a teku, wadda babun a ce to shi kenan, tunda kai ka iya swimming ka hwada, ku da wane da wane ai kun kware cikin iya wato iyo ku fada ruwa, ku sai ku yi swimming ku tafi gaba, ba zancen ku tafi gaba bai taso ba. Waye ga gaba ruwa? Ina ake ganin gaba a kan teku? Wannan Red Sea din nan na taɓa yin tafiya a kan wannan ruwan, tafiyan awa 10-13. Ban taɓa ganin halitta da ya kaɗa zuciyata ya firgitar da ni kamar wannan ruwan ba. Wannan in ka faɗa kan ai sai dai idan an busa gaho a haɗo gangunan jikin ka tashi ruwa. Amma wallahi baka yi taka rayu ba in ka faɗa wannan wajen. Domin idan ka hau ruwan nan ba ka ganin komai, sai dai ka haɗewa da sama kawai kake gani, za ka ji kawai haɗewa ne da sama, domin wato haɗin ruwan. Sa'annan jiragen ruwa, za ka ji jiragen ruwa da ake lodawa da motoci, reloli, gidan sama ne hawa uku, amma kuma za ka hango jirgin ruwan ne kamar yadda ka san kana kamar wani kwali aka jefa yake tafiya a kan ruwa. Shi ne za ka ce wayansu su fada su yi swimming. To a wannan yanayi ya za a yi? Tunda ga yanayi da aka shiga, kuma an tabbatar da cewa idan aka rage adadin mutanen da ke cikin ruwa, jirgin zai dan samu menene? Zai dan samu bala. To a irin wannan situation din yadda ake yi shi ne sai amfani da daga cikin hanyoyin da shari'a ta yarda da shi ne amfani da abin da ake cewa Al-Qur'a. Sai a yi ƙura a zamanin manzon Allah ma sallallahu alaihi wasallam ana yi. Idan yanzu aka zo mu sahun gaba da muke yin zakati da shi, za a ga mutum an zo yin sahu ga waje nan a sahun gaba, amma sai ya tura wani sahun gaba ba, sai ya tura wani, sai ce malam bismillah, ni kuma zan shiga da guduma. Sahun gaba sahabbai rike-rike suke, domin falala da sahun gaba yake menene yake da shi. Wasu lokutan sai ka ga waje ne na mutum ɗaya, amma mutane biyu ne suka shigo sahun a lokaci ɗaya, tunda rige rige ake sai ake to waye riga wani wanda yace ni manzo ya manzo Allah ni na riga shi babbauna shi ma yace ni na riga shi to ya za tantance sai ayi qur'a wanda ya dauka sai shiga sauran wanda bai dauka ba sai hakura suka ce to muyi qur'a da aka yi qur'a sai yake fadowa alqur'an sai ya fado kan annabin Allah shine shi za shine mutumin da za a rage jirgin ya samu me ya samu balan sai suka ce ahira ai wannan bawan Allah mu ba za mu je jefa shi a ruwa ba suka ce a sake yi aka sake yi abin ya sake fadowa kan wa kan Yunus alaihi salatu wassalam suka ji jefa shi yake ni tunda abin ya faru a kaina ku bari in fada ruwan suka ce ba a zo ba mu yadda ba suka sake yi so uku suna yi abinda fadowa kansa domin Allah yana sanya menene Allah yana sanya mai jarrabawa domin yayi wa Allah laifin fitewa daga mutanansa da aka yi na karo na uku sai yake kun ga ni wannan abin ba ya riga ya fado a kaina ya cire kayansa ya fada ruwa Al-Imam Al-Kathir yace a yayin da kafin ya fada ruwan Allah ya umarci wani babban kifi daga nesa ya taho yana hwadawa a ruwan ya haɗe shi amma an bashi umarni aka ce kar ko ciwo kar ya ji a fatarsa Ibn Kathir yace Allah ya mai ya fadawa kifin umarnin cewa hadha laysa min rizqi wannan ba daga cikin abincinka bane a ciya muka baka a cikin ka aka ci nabiyullahi yunus yana shikenan ya dauka cewa ya mutu san sai har daga kafas sai ga kaban namudi sai ce a ashe ina da rai yana jin yana da rai sai sujjada sai ce ya Allah na maka sujjada a inda babu bawar da ya taba maka sujjada a wannan yanayin ne yace la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin yace babu abun bautawa da gaskiya sai kai ya Allah lallai inni kuntu minaz zalimin ni na kasance daga cikin azzalimai na zalunci kaina nayi laifi nayi kuskure Allah tabaraka wa ta'ala yake fada mana wannan hikayar yace fanada fi dhulumat alla ilaha illa subhanaka inni kuntu minaz zalimin sai yayi kira a cikin dufai Ibn Kathir yace Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu arda yace tuhun dare aka ce abin ya faru ne daga dare tuhun dare tuhun cikin teku tuhun cikin kibi dubai uku sa'annan wayansu athari suna cewa lokacin da ya haɗe shi sai da ya nitse da shi can ƙololor cikin tekun can kasa sai da ya kai iya zurfin tekun tukunna daga nan ya ce la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin kuma Allah ya jiyo shi min fawqi sabi'i samawati wannan ayan na nufin cewa duk halin da ka shiga a kowane irin waje babu waje da ke wa Allah nisa duk inda kake ka kira Allah Allah zai amsa ana inda zanni abdi menene zaton da zaton ka ga Allah abinda kake zaton Allah zai ma Allah yake to zaton nan na ga shi zan aiwata Allah tabaraka wa ta'ala yake fastajabna la atake fastajabna la atake muka amsawa nabiyullahi yusuf alayhi salatu wassalam wa najjaynahu min al-gham kuma muka kubutar da shi daga cikin kunci da bakin ciki da yake ciki wa kadhalika nunjil mu'mini Allah ya tsara tabbatar mana cewa amsa kiran nabiyullahi yunus da muka yi ana bai takaita bai keɓanta da shi ba a hakan nan za mu dinga kubutar da muminai duk lokacin da mumini ya yi istighatha da Allah ya nemi taimako na gaggawa daga wajen Allah da ikhlasi Allah ya ce za mu kubutar da shi kamar yadda muka kubutar da wa muka kubutar da nabiyullahi yunus alayhi salatu wassalam al-imam ibn kathir rahimahullahu ta'ala a wannan gaban ya kawo hadisi inda manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam yake cewa babu wani bawa da zai roki Allah da wannan tasbihi wadda Yunus alayhi salatu wa salam yayi face Allah tabaraka wa ta'ala ya amsa mai addu'arsa shi yasa wannan zanto yana daga cikin abubuwan da mutum yake yi domin neman biyan bukatu daga wajen Allah tabaraka wa ta'ala an tambayi Sheikh Salih Fawzan Al-Fawzan hafizahu Allah ta'ala ɗaya daga cikin manya-manyan malamai na musulunci a duniyar yau waɗanda suke Allah ya tsawaita rayukansu mafi yawan tsararsa cikin malamai duk sun koma ga Allah ta san irin wannan rayuwar shi ya fi wuya ko mutum Allah ya mai jinkiri a yayin da tsararsa mutanen da idan aka ga wani za a ga wani da wani da wani duk Allah ya ɗauke su amma shi yana da rai wannan yana kama da mautu sabut yana kama da mutuwar da ake cewa mautu sabut mutuwar haƙuri ya mutuwar haƙuri yake shi ne mutuwar mutumin da ake kashe shi kaɗan-kaɗan shi yana kallon mutuwar shi ba harbin shi aka yi da bindiga yanzu ne ya mutu ba ko kuwa a mala'ikan mutuwa ya zare ran shi yanzu ne ya mutu ba a'a shi yana da rai yana numfashi amma a halin da yake ciki ya san yana jiran ne yana jiran mutuwa ko kuwa mutumin da ake mai irin kisan da aka wasu da jin safai kaga an yanke hannun mutum annansa ɗaya an yanke an cire a sake yanke wannan hannun shi ya san fa ba za a barke da rai ba amma to a kashe shi mana yahuda a ba za a kashe shi ba a cire kunnensa yana da rai yana nan yana numfashi yana gani yana ganin hannayensa an cire su a zube a kasa a cire ido ɗaya a yanke wani gaba daga cikin dabbobin jikinka haka za a dinga yanyan gashi har ya menene har ya faɗi ya mutu kamar irin wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labari cikin mutanen da suka gabace mu wanda za a kawo zarto ne ba za a kawo gashi yana ji yana gari zaka zaka yarda ko kuwa kana kan imani har yanzu kuma zai abin da ake cewa al-aqd bil azima ba zai yarda ba ke shi bai yarda ba hakan nan za a sa mai zarto a tsakiyar kansa a dinga yankawa har a raba shi gida biyu bai yarda ba Sheikh Salih Fawzan Al-Fawzan aka tambaye shi aka ce wannan addu'an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin idan mutum yana son ya roki Allah yana amfani da la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin ya zai shi zai ta cewa ne la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin ko kuwa zai danga fadin wannan tasbihi din kuma yana roƙon Allah bukatunsa yace eh zai danga fadin tasbihin kuma yana roƙon Allah bukatunsa zai ringa cewa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin ya Allah ka biya min bukata kaza ya Allah ka mun kaza ya Allah ka mun kaza ya Allah ka tsare ni daga kaza la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin haka zai tai yayi ta maimaitawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuwa yace duk mutumin da ya roki Allah da wannan Allah tabaraka wa ta'ala yana menene yana amsa addu'arsa domin haka Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa'annan mutanen qaumu yunus su ne kadai gabaki dayansu suka yi imani da manzansu ba a bar mutum ko daya a baya ba Allah ya ce da suka yi imani sai muka kawar da azaba daga gare su kuma muka jiyar da su dadi zuwa wani lokaci walau sha'a rabbuka la amana man fil ardh
walau sha'a rabbuka la amana man fil ardh kulluhum jami'a afa anta وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الله الرجس على الذين لا يعقلون
الله تبارك وتعالى يشهد ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا da ubangijinka ya ga dama da mutanen da suke doran kasa gabaki dayan su da sun yi imani da Allah ya ga dama da zai yi wa mutane gabaki daya ilhami da yin imani kuma ya arzuta zukatansu da menene da tsoronsa Allah tabaraka wa ta'ala yana da karfin ikon yin haka walakinahu iqtadat hikmatuhu an kana ba'dhum mu'minina wa ba'dhum kafirin amma hikmar Allah ya kunshi cewa wa'ansu daga cikin bayinsa su kasance mu'minai wa'ansu daga cikin kuma su kasance kafirai yace amma anta tukrihu an-nasa hatta yakunu mu'minin shin kai ne kake tilasta mutane hatta sai sun yi imani al-imam as-sa'di yace ai la taqdiru ala dhalik wa laysa fi imkanik wa la qudrata li ghayri allah ala shay'in min dhalik ma'ana cewa shin kai ne kake tilasta mutane hatta sai sun yi imani manansa shine cewa ai ba ka da kudirar da za ka tilasta mutane gabaki ɗayan su zama menene su zama mu'minai ba ka da imkaniyar da za ka yi haka Allah kaɗai shi ke da kudirar ya sanya mutane gabaki ɗayan su yi imani idan ya ga dama yace wa ma kana li nafsin an tu'mina illa bi idnillah baya kasancewa ga kowane rai ya yi imani illa bi iznillah face da izinin wa da izinin Allah kaga kenan mu da Allah tabaraka wa ta'ala ya arzuta mu da imani kaga Allah tabaraka wa ta'ala ya mana ni'ima mafi girma ni'ima mafi girma shi yasa duk halin da ka shiga na kunci a rayuwa rashin lafiya ne a rashin kuɗi ne a rashin wani makusanci ne, Allah ya jarabce ka da rashinsa ko rashinta, iyaye ne, ‘yan uwa ne, ahalinka ne, ‘ya’yanka ne, Allah ya jarabce ka da rashinsu, ko kuwa Allah ya jarabce ka cikin dukiyarka, kullum ka dinga tunawa cewa kana tare da wata ni’imar da kuɗi ba zai iya siyan wannan ni’imar ba. Ita ce ni'ima da tafi kowace ni'ima girma. Allah tabaraka wa ta'ala bai wa bawa ni'ima da ta kai ni'imar Allah ya sanya wannan bawan mumini ba. Don menene amfani duniyar nan? Menene amfani da Allah zai bai wa mutum duniyar ran gabaki daya amma bai da imani? Ranar tashin alkiyama babu wanda zai kai shi tafiwa. Duniyan nan da daɗin duniyan nan gabaki ɗaya, duk wani abin da ake cewa daɗi a duniya yana da side effect. Ka yi lissafi, ka yi tunani, ka yi sacin da kyau, babu wannan abin. In dai a duniyan nan ake jin daɗi da abin, to yana da side effect. Daɗin duniyan kenan. Yana da wani nau'i na kadar a cikinsa wanda za ka je ka gani daga ƙarshe. Shi yasa ai Allah tabaraka wa ta'ala yake ba da labarin kafirai cewa da yana da duniyan nan gaba ɗaya cike da gold, aka ce ka bayar ka fanshi kanka daga wuta, da ya tattara ya menene ya bayar, zai gwammace ya bayar da ya shiga wuta. Shi yasa manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam yace, inna Allah yu'ti ad-dunya man yuhibbu wa man la yuhibbu. Duniya Allah tabaraka wa ta'ala yana baiwa bawansa wanda Allah ke son sa, in ya ga dama zai ba shi duniya. Kuma yana baiwa wadda baya so, Allah bai san sa. Kai dai ka je kare san Allah bai san kafiri ko? Allah bai san kafiri. Kowane kala ne shi Allah bai san sa. Waɗanda suka fi kuɗi a duniya yau su wane ne? Kafirai ne ko? In za a lissafo mutanen da suka fi kowa dukiya a duniya, za ka ga sai an lissafo sunayen kafirai, sai an yi nisa kafin a ambato musulmi. Domin ita duniya Allah zai baiwa musulmi ya baiwa kafiri. Domin duniya ba komai ba ne a wajen Allah ba. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, amma Allah tabaraka wa ta'ala la yu'ti al-imana illa man ahab, bai bai wa kowa imani face wanda yake menene, face wanda yake so. Yace wa makana li nafsin an tu'mina illa bi idhnillah, babu wani rai wanda zai iya yin imani. Idan kaga mutum cikin imani, to da izinin Allah ne. Wa yaj'alu rizqa 'ala alladhina la ya'qilun, kuma Allah tabaraka wa ta'ala yana sanya kazanta akan waɗanda ba su da hankali, yana sanya arrit akan waɗanda ba su da hankali. Sai zanto rit anan ash-sharru was-salat, zai sanya sharri akan su, zai sanya bata akan su, domin ba su da hankali, sun kasa fahimtar umurnin Allah da nawahi da abubuwan da Allah ya hana, kuma ba su damu da nasiha da wa'azi ba. Mara hankali shi ne mutumin da Allah ya umarni, ya ji fahimtar umarnin, balle ya yi aiki da umarnin. Me amfanin hankalinka? Babu amfani. Ai, mahaukaci ne shi ne, ba za a neme shi da me ya sa baka bi wannan umarnin ba. me yasa baka nisanci wancan hanin ba ma wagaci domin an bashi uzuri uzuri Allah ya jarabce shi da me da rashin ne da rashin hankali da haka duk lokacin da aka wayi gari mutum duk wayansa duk kwarewansa a cikin harkarsa na duniya amma wayansa kaifin hankalinsa bai kai ga ya fahimci ayoyin Allah ba to wannan mutumin yana daidai da mutumin da bai da menene bai da hankali shi yasa Allah yace wa yaj'alur rijsa 'ala alladhina la ya'qilun ina ganin zamu da tsaya anan باذن الله تعالى اذا الله تبارك وتعالى سيم غبي سيم شغبا والله تعالى على نعم اجي wannan ai jahilci jahilci cewa dan Allah dan annabi da mutane suke fadi jahilci bai dace ba fadiya ce a fadiya ba hada manzon Allah da Allah sa'annan sallah da muke muna yi ne domin wa domin Allah sadaka muna yi domin wa to me muke yi domin annabi akwai abin da muke yi domin annabi ba abin da muke yi domin annabi babu shi abubuwan da Allah ya ɗaukaka annabi da shi sallallahu alaihi wasallama wanda Allah ya sanar da mu cikin Qur'ani da wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sanar da mu ne muke wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kamata mu fahimci cewa fa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fa bai isar da sakon kansa ba ba sakon waye zai isar sakon Allah masu bara da suke cewa a ba mu dan Allah dan annabi ko kuma mutum ya ce dan ya rasulullahi sadaka ibada ce ko ba ibada ba to idan mutum yayi ibada idan musulmi yayi ibada yana neman wane ne zai bashi lada Allah ko annabi to kaga kenan ashe kuskure ne zahiri kuskure ne kace a maka wani abu dan annabi kuskure ne domin Allah shi ke sakayya ba annabi bane ko da haka idan mutum yazo yace yana yazo bara sai ke dan Allah dan annabi ko kuma yace dan ya rasulullahi kuma sadaka yake son ka yana son ka taimake shi ne kai wani aiki da Allah ya umarce ka da yin sa wani aiki mai kyau wanda shine sadaka amma kuma ba dan Allah ba dan rasulullahi ko kuma dan Allah da annabi me ya faru a wannan wajen wannan aika shigo da tarayya wajen nan ka shigo da tarayya a wannan wajen duk waɗannan abubuwan kuma da kwatankwacin su da suka faru a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a take manzon Allah ya kobe mutanen da suka aikata a take ke yake koban su dan haka yana daga cikin manahil alfar abubuwan da mutane suke yi wanda shari'a ta hana wanda cikin lafuza mutane suna yin sa kuma yayi yawa a bakunan mutane wanda ya kamata mu nisance shi shine dan Allah dan annabi wannan kuskure ne mai girma domin haka domin Allah ake nema tunda domin Allah nan ake yi domin shi zai yi menene shi zai yi sakayya jahilci ne wani yana ganin shi ya kai iyaka kenan wajen san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani yana ganin ya kai iyaka wajen san manzon Allah dan haka sai an ce mai dan annabi sa'annan zai yi wannan jahilci duk mai yin wannan bai yi wa manzan Allah biyayya sallallahu alaihi wasallam, domin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana yin hakan. Allah tabaraka wa ta'ala ya sa mu gane, Allah ya ba mu ikon gyarawa. Irin tausayi. Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama, man fil ardi, urahamci wadanda suke kan kasa, yarhamkum man fis sama, wadda yake sama wane ne? Daga cikin abubuwan da muta abokanan mu dinnan ba su sanji shine kace Allah yana ida. Hadisi kuma manzo Allah yace yarhamkum man fi sama. As-sama a harshen Larabci bai da fasara din ai. Allah yana sama. Akan al'arshin sa a yadda ya dace da shi. A'amintum man fi sama an yursila alaykum hasiba. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض وتبي واتزو وجم الزعلة صلى الله عليه وسلم من زعلة سيفي متى أين الله فتي في السماء من زعلة سيفي أعتقها فإنها مؤمنة فندي يرتي واتي في السماء سيتي إناء الله يجي سيتي الله ينا سماء من زعلة سلم يتي وما أبوتي يرتا yace ka ƴancar da ita domin wannan mu'mina ce. Wani mutum ne, wani babban malami Al-Juwayni a zamanin sa, yana daga cikin masu cewa Allah ba sama yake ba. Akwai abin da suke cewa isbatul jiha, wai bai kamata a tabbatar da Allah, a tabbatar wa Allah da wani direction ba, a ce Allah yana direction kaza. Da haka idan kace Allah yana sama, ka riga ka tabbatar da yana wannan direction din. Suka ce ba a tabbatar da Allah jiha, to ka fi Allah sanin kansa ne? To yana cikin masallacin harami a majalisin sa, yana wannan da'awa, yana wannan irin wannan karantarwa. Shine wani mutum, wani gamagarin mutane, wani mutum daga cikin gamagarin mutane, sai yake mai, ya imam, ni wannan maganar da kake faɗi ba zan fahimci maganar nan ba. Yanzu wannan bayanin da kai, ya kake son na yi da abin da nake ci a cikin zuciyata, idan zan kira Allah ba tare da kowa ya faɗa min ba, zan ga cewa zuciyata na zuwa ta sama ne idan nake kiran Allah. Yake ya zan yi da abin da nake ci a zuciyata cewa Allah yana sama ne? Ko ka taɓa ganin mutumin da yake yin addu'a haka? Tunda suke yana ko'ina ne don tsananin hauka, ko yana ko'ina in ka shiga bayi yana nan, in ka shiga bayan gida yana nan, in ka shiga gidan giya yana nan. Wannan aqidar fululiyya aqida ce ɗaya daga cikin su yake cewa, yace wal kalbu wal khinziru ila huna, yace da kare da alade wai Allah su ne, domin duk abin da ka gani akwai ne a ciki, akwai Allah. Kun ga banga wani ɗan giya da ake cewa ɗan anti ba, ba ga wani waƙoƙi da suke yi ba, amma wani ma Allah ne, wani ma Allah ne, malaminmu ɗan anti ma Allah ne, yana zaune yana dariya. Shiri dinan ne dan iska da ya kamata a jibe har lahira. An zo wani zamanin da babu kowa, zamanin yanci go, za mu ga yanci ranar tashi alkiyama. Inda abubuwan da suke faruwa a zamanin nan go, daidai kunsu ne suka faru wa al'ummomin da suka gabata daidai kunsu Allah ya hallaka al'ummomin da suka gabata da shi duk daidai kun abubuwan da Allah ya hallakar da al'ummomin da suka gabata da shi to gabaci ɗayan su yanzu a wannan zamanin an tara kai ka taba karantawa a tarihi banda Fir'auna da ke cewa ana rabbukumul a'la wanda shi ma ya san ƙarya yake yi wanda Qur'ani yazo Qur'ani ya faɗa mana cewa da ya ga azaba ya ga zai hallaka me yake yace ya yi imani da Allah bayan wannan kai ka taba jin mutumin da yace zaure haka ake ce mai kai ma Allah ne kai ma kuma ana rikodi kuma an yada duniya kuma duniya ta zauna lafiya wayannan malaman nan masu rawani da dogon carbin nan ka taba jin wani yana zubda hawaye idanuwan da sun yi ja yana Allah wadai da wannan abin ka taba gari ba su yi ba za su yi ba ba ta yi ba za su yi ba daga ina muka tafi can irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama man fil ardi manzo Allah yake sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin kai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam rahama ya kasance da mutane gabaki daya da waɗanda suka musulunta da waɗanda ba su merene ba ba su musulunta ba shi yasa magabata na kwarai wata ran ana yaki aka shiga waje ya tarwatse kafirai suka hargitsa mutane suka gudu suka watse wata mata sai ta zo tana neman dan jinjirinta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kallanta tana shiga nan a firgice ta je ta ga dan karaman yaro ta rungume shi ta fara shayar da shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace Allah tabaraka wa ta'ala ya fi farin ciki da tubar daya daga cikin ku fiye da farin cikin da matan nan ta yi a lokacin da ta gano wa ta gano danta asalin a cikin asalin ana nuna cewa ba musulma bace sa'an nan magabata na kwarai ko da a fagen yaki ake idan aka ga mutane gajiyayyu mata wadda ba su da makamai amirul mu'minin zai ce waɗannan ku daga ina kuke sai su ce daga garin can garin kuma na mutanen da ake ne ake yaki da su kafirai ma'ana waɗannan kafirai ne ba kashe su za a yi ba amirul zai ce waɗannan sai ya sage waɗansu sojoji da ke kura da waɗannan zuwa garinsu in kun je gaɓar garin shiga garin ku dawo ba su menene aminci ba su aminci kuma haka idan makwabcinka Mr. John misali ya shiga wani yanayi kai ne ka fi kusa da shi lantarki ya abin nan dishi ya yi shocking dishi misali ana buƙatar a bashi madara cikin gaggawa misali kai kuma kana da shi ko kuma ba ka da shi amma kana da kuɗi da zaka siyo da wuri-wuri ko kuma yana buƙatar a gaggauta kai shi asibiti makwabcinka ne Mr. John kuma kana da motar da za a saka shi a kai shi asibiti ya za ka yi a wannan hali za ka taimake shi duk waɗannan ire-iren abubuwan nan da ake cewa umumul bir Allah tabaraka wa ta'ala bai hana mu ba yin abin da ake cewa bir kyautatawa shi yasa da yawa daga cikin waɗanda suka zauna da magabata suka musulunta sanadiyar menene halayyarsu da kuma tausayi da suke gani mun sha bada labarin Abdullahi ibn Mubarak kai ka san ba Yahudi shi ya fi kowa sanan musulunci ko Abdullahi ibn Mubarak yana da wani makwabci Abdullahi ibn Mubarak babban malami kaga idan kana malami ba yahude wanda ya tsani musulmi ga magarin musulmi din babu aula wanda zai fi tsana shine babban wa babban malamin addinin musulunci ga gida ga gida ba yahudan zai canza wajen zama zai sayar da gidan zai ce wannan gidan farashin gidan nan dirhami 1000 farashin kasancewan gidan na makwabtaka da Abdullahi bin Mubarak dinari 1000 mana makwabtakan gidan da Abdullahi bin Mubarak yasa gidan ya kara yin ne ya kara tsada domin idan ka siya gidan ba gidan kadai kake siya ba zai siyar maka har da makwabtakan wani mutum wanda yake da kyautatawa matuƙa labari ya kai ga Abdullahi bin Mubarak cewa makwabcin ka fa Yahudan nan zai sayar da gidan shi yana son ya canza wajen zama amma fa ga abin da yake cewa ce ga farashin gidan amma kuma domin gidan yana makwabtaka da kai ga kuma farashi duk wanda zai siya gidan zai siya gidan da tsada domin makwabtakar ka mai kyau da Abdullahi bin Mubarak ya ji labari ya je ya same shi ya ce na ji za ka sayar da gidan nan me yasa za ka sayar da gidan kar ka sayar da gidan ga dirhami 2000 wannan ana zancen wane ne wai yahudi wanda qur'ani yake la tajidannahum ashadda an-nasi adawatan lilladheena amanu amma ka duba fahimtar magabatan mu na kwarai ya suke mu'amala da su muna tare da kissan wannan mutumin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai suka bar mai kushiya mai yinwa lokacin suna kan tafiya rana yayi tsanani sai suka sauka a wani waje sai suka zo wata bishiya mai inuwa sai suka bar manzon Allah shi kadai wannan inuwa su kuma suka warwatsu suna neman inuwa da za su dan kwanta su huta manzon Allah yayi bacci ya rage takobin sa bacci ya dauke shi wani kafiri yazo ya dauki takobin ya fitar da takobin daga cikin amma gidan takobin ya rike da kyau sai ya tashi manzon Allah yace man yunkizu kaminni yace wa zai kubutar da kai daga gare ni manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kalle shi yace Allah ne zai kubutar da kai yace fartajafa fa saqata as-sayf min yadi kai ko menene sai ya girgiza Allah ya girgiza shi takobin ya fadi manzo Allah ya dauki takobin yace kai kuma wa zai kubutar da kai yace kun aqa khairi ka zanto dan uwa mu aboki alkhairi aha akwai yan wadaka nan yace za ka musulunta yace a ba zan musulunta ba amma duk inda ake yakan musulunci ba zan ba da gudunmawa ba manzo Allah yake ka tafi domin haka umuman abinda muke son mu faɗi anan shine cewa idan ka duba nassoshin shari'ar musulunci ayoyin Qur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da tarihin magabata na kwarai za ka ga cewa abubuwa na nuna tausayi na kyautata mu'amala da sauransu a addinin musulunci bai menene ba bai hana mu yi a gare su ba wallahu ta'ala alam za mu dafa aya nan abubuwan da muka faɗa waɗanda suka dace da littafin Allah da sunnar ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama Allah tabaraka wa ta'ala ya saka mun rakida abubuwan da suka kasance kuskure Allah tabaraka wa ta'ala ya gafarta mana baki daya muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya arzuta mana ikhlasi cikin abubuwan da muke faɗi da abubuwan da muke aikatawa muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya gafartawa waɗanda suka riga mu komawa zuwa gare shi idan namu lokaci yayi muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya sa mu cika da imani muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya dace da mu zuwa ga kyautata ayyukan mu a cikin wannan kwanaki da suka rage na wannan wata mai alfarma muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya biya mana bukatun mu na alkhairi gabaki daya مولا ربنا الله تبارك وتعالى هذا فسكوكي متكين تنة الفردوس الأعلى سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك